Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal dukkansu a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safe yau Laraba 4 ga watan October shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
‘Yan sanda a birnin Las Vegas sun ce suna da ƙwarin gwiwar cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa wani mutum ya bindige mutane 58 a wajen wani taron shagalin waƙe-waƙe. Shugaban Amurka Donald Trump ya je ya gane wa idonsa irin ɓannar da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico, inda ya ido hudu da mutanen da suka yi ta caccakar shi. Tsohon shugaban Iraki kuma jagoran kuɗaɗen ƙasar Jalal Talabani ya rasu a wani asibiti a Berlin.
Gani labaran kenan aka ji. To bayan labaran duniya za a ji cewa ministar kuɗin Najeriya ta bayyana a gaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na majalisar dattawa, inda ta amsa tambayoyi akan yadda ake amfani da kasafin kuɗin wannan shekarar. Ko me yasa?
Jama'a sun damu. An gama kasafin kuɗi tun watan 6, ashe yau muna watan 10. Jama'a suna koke-koke, ba kuɗi, ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba.
Babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja kuma ta yanke hukuncin dakatar da sauraron wata shari'a da take wa wasu kwamandojin Boko Haram bayan da suka yi korafi.
Akwai matsala, ya nuna cewa ba wai maganar wai alkali ɗaya ba ne, ba ma su yadda sharaɗin ba, suna so su kawo hujjoji mara ma'ana domin a iya samun dile a kesi.
Haka kuma za ku ji yadda wata babbar kotun tarayya da ke Ibadan ta yanke wa tsohon shugaban cibiyar binciken aikin gona hukuncin ɗaurin shekaru masu yawa bayan da EFCC ta gurfanar da shi. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Sabo Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban 'yan sandan Las Vegas Joseph Lombardo ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin Amurka. Masu bincike, kamar yadda rahotanni suka nuna, sun tsinci kansu cikin zurfin tunani a ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock, mai shekaru 64, wanda yake da arziki kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaƙa da wata ƙungiyar siyasa ko ta addini, ya buɗe wuta akan wani taron shagalin waƙe-waƙe a daren Lahadi, inda ya halaka mutane 59 har da kansa ya kuma jikkata wasu 527. Yayin wani taron manema labarai da aka yi jiya Talata, Lombardo ya ce ga dukkan alamu wannan kashe-kashe da ya aikata ya shirya shi da kyau, yana mai cewa Paddock sai da ya auna duk abin da ya aikata. Wani jami'in kuma tsaron cikin gida ya ce ba za a kore yiwuwar cewa ya samu tabin hankali ba ko kuma ƙwaƙwalwarsa ta samu matsala, duk da cewa babu wata alama da ta nuna hakan. Ya zuwa yanzu 'yan sanda sun samu jimillar bindigogi 47 daga wurare uku da suka hada da ɗakin otel ɗinsa da gidansa da ke Muscat da Vardy duk a jihar Nevada. Sannan an samu ɗumbin harsashe da ababen fashewa a cikin motarsa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya je ya gane wa idonsa irin ɓarna da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico, inda ya gana da shugabannin tsibirin, ciki har da waɗanda suka caccaki hukumomin Washington da kakkausan lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka, waɗanda suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayuwar jama'a da guguwar ta shafa. Keɓaɓɓun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi ta fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda. Jim kaɗan bayan da shugaban Amurka ya kammala ziyarar tasa, hukumomin yankin Puerto Rico suka bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga 16 zuwa 34. A baya ya kwatanta kisan da wannan guguwar ta yi da ta Katrina, wacce ta halaka mutane sama da 1,800 a New Orleans a shekara ta 2005, inda ya ce babu haɗi da ta Katrina, wacce ta halaka ɗumbin jama'a.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 12 a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tserewa daga rikicin Myanmar. Aje Talata, karamin sakataren jiran na majalisar da ke kula da aikace-aikacin tallafawa masu buƙatar gaggawa Mark Lowcock ya ce ana so a samar da ƙarin abinci da ruwa da magunguna ga 'yan gudun hijirar. Ya ƙara da cewa al'ummar Bangladesh ta taimaka matuƙa wajen karɓar 'yan gudun hijirar. Amma kuma yanayin da sansanonin ke ciki ya kazanta yana mai cewa idan ƙasashen duniya ba su kawo ɗauki ba, akwai yiwuwar 'yan gudun hijirar waɗanda suka riga suka galabaita su fuskanci mummunar matsalar rashin lafiya. Sama da rabin 'yan ƙabilar Rohingya miliyan 1 ne suka tsire daga gidajensu a Myanmar tun daga watan Agusta. Kuma cewar Jami'in Majalisar Ɗinkin Duniyar, hanyar samo bakin zaren wannan rikici na hannun hukumomin na Myanmar. Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wajen daƙile kwararren 'yan gudun hijirar.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Spain na shida Philip Allah ya yi wadai da hukumomin Catalan, yana mai cewa sun take doka bayan da suka gudanar da zaɓen raba gardama a ranar Lahadin ta gabata. A wani jawabi da ya ajiye Talata wanda aka watsa ta kafafen talabijin, Basarakin ya yi kiran haɗin kai yayin da dubban 'yan ƙasar suka bazama akan titina arewa maso gabashin lardin ƙasar, suna zanga-zangar nuna adawa kan matakan da 'yan sanda suka ɗauka na farma waɗanda suka fita yin zaɓen. Shugabannin 'yan aware a yankin Catalonia sun sha alwashin za su ayyana yankinsu a matsayin mai cin gashin kansa, duk da cewa hukumomin Madrid sun bayyana zaɓen a matsayin haramtacce. Shugaban Catalan Carles Puigdemont ya faɗa wa BBC cewa ayyana ɓallewar yankin daga ƙasar Spain zai zo nan da wasu kwanaki masu zuwa. Ƙungiyoyin ƙwadago a ɓangaren Catalonia sun yi kira da a gudanar da yajin aikin gama gari domin nuna fushi kan yadda 'yan sandan suka wulakanta mutanen da suka fita yin zaɓe.
Tsohon shugaban Iraki kuma jagoran kurɗawan ƙasar Jalal Talabani ya rasu a wani asibiti da ke Bali a ƙasar Jamus, yana mai shekaru 83 kamar yadda jami'an kurɗawan suka bayyana. Talabani ya taɓa jagoranta ɗaya daga cikin babban ɓangaren 'yan adawan kurɗawa a Iraki kafin dakarun da Amurka ta jagoranta su kai mamayar da ta kifar da gwamnatin Saddam Hussein a shekarar 2003. Ya kuma mulki ƙasar ta Iraki daga shekarar 2005 zuwa 2014, inda ya taɓa sauka a mulki a shekarar 2012 domin zuwa neman maganin matsalar bugun zuciya da ya yi fama da ita. Wani ɗan majalisar dokokin Iraki kuma bakurɗe mai suna Zana ya kwatanta Talabani a matsayin shugaba ɗaya tilo da rasuwarsa ta girgiza Larabawa da Kurɗawa da sauran ƙabilun ƙasar. A lokacin yana raye, Talabani ya kwashe rayuwarsa ta siyasa, yana ƙoƙarin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakanin ɓangarorin da ke Iraki tare da gwagwarmayar neman 'yancin gashin kan Kurɗawa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, ministan kuɗi ta Najeriya Madan Kemi Adeosun ta gurfana gaban kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa, inda ta amsa tambayoyi akan abin da ya samu makudan kuɗaɗen da aka tanada cikin kasafin kuɗaɗen wannan shekara. Daga Abuja ga Madina Daura da ƙarin bayani.
As money comes in, we concluded the sukuk. As money comes in, we are pushing money out into the capital project.
Ministan kuɗin Najeriya Madam Kemi Adeosun kenan a lokacin da take amsa tambayoyi daga kwamitin kula da kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa. Abin da ya dauki hankali shine irin bayanan da ta yi, da ta ce ya zuwa yanzu an aiwatar da kashi 15 ne kacal daga cikin kashi 100 na kasafin kuɗin na bana, saboda wai watanni hudu kenan da fara aiwatarwar. Idan ba a manta ba, Farfesa Yemi Oshibajo shi ne ya sa hannu a kasafin kuɗin na bana a watan 6 a lokacin da shugaba Buhari yake karɓar magani a Ingila. Idan haka ne, lallai biri ya kama da mutum ganin irin gibin da aka samu wajen aiwatar da kasafin kuɗin na bana, inji ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin da ta gayyaci ministan da ayaranta, Sanata Ibrahim Abdullahi Dan Baba daga jihar Sokoto.
Nimasa bata kawo kwabo ba, Central Bank ba su kawo kwabo ba. Central Bank tsakanin shekara ta 2010 da 2015 akwai kuɗin da suka yi sama da fadi da su, waɗanda muke kira operating surplus. A finance ga abinda ake kiyastawa akwai kuɗi sama ga biliyon 717. Suka yi gardama kan wannan, suka ce ba haka bane. Aka sa committee, wagga minister ta kuɗi ita ta sa wannan committee. Aka zo committee din da mutanen official accountant general da na finance da su Central Bank din suka zauna. Aka bincika records, aka gano cewa kuɗin nan dai sun yi biliyon 600. yana ɗaya daga cikin tamboyin da ni mata yanzu. Nace waɗannan kuɗe ɗin me yasa ana neman kuɗi a gudanar da aiki na manyan ayyuka yanda economy zai hurhudu sannan a ce babu su. Mi wace ansa ta bayat? Ansa da ta bayat ita ce ana nan an shiga yarjejeniya da su rinka biyan kuɗin nan kadan kadan.
Shi kuwa shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗin na majalisar dattawa, Sanata Danjuma Goje daga jihar Gombe, ya ce ya gamsu da bayanan da minista Kemi Adeosun ta bayar.
Jama'a sun damu, an gama kasafin kuɗi tun watan shida, ashe yau muna watan goma. Jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba. To wannan koke-koke suka sa muga ya kamata mu kai duk wanda abin shafawa. Kuma sun zo su mana bayanai kashi-kashi mun gamsu. Misali, ta ce mana, ita ministan kuɗi ta ce mana, ga zuwa yanzu sun saki kuɗi biliyan 340 na wajen tafiyar da manya-manyan ayyuka da suke cikin kasafin kuɗin nan. Kuma sati mai zuwa da sadar suke biliyan 100 wanda za a bai wa ma'aikatan ayyuka.
A lokuta da dama tsohon gwamnan bankin Najeriya kuma sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu ya ja hankalin gwamnati akan yadda wasu hukumomi ke azurta kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, wata babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja ta yanke hukuncin dakatar da ci gaba da sauraron shari'a wasu komandojin Boko Haram. Ko me ya janyo wannan? Ga wakilin muryar Amurka daga Abuja, Hassan Maina Kaina.
Lauyan waɗanda ake tuhuma, wato 'yan Boko Haram, ya zargi babbar kotun tarayya da nuna son rai bisa yadda ake tsare da su 'yan Boko Haram ɗin a hukumar jami'an tsaron farin kaya na SSS maimakon gidan fursuna, kana an danne musu 'yanci a matsayinsu na 'yan Adam. Don haka suke shakkun ba za su sami shari'a irin na adalci ba.
We are very consistent urging the court to ensure speedy trial in this case.
Lauyan gwamnatin tarayya kenan, Barista Labaran, yake magana kan gaggauta ɗaukar mataki kan wannan magana. Yake cewa a ɓangaren su sun shirya tsaf don ci gaba da wannan shari'a.
The defendants expressed the view that they are not comfortable with the court.
Wannan kuma lauyan 'yan Boko Haram ɗin kenan, Barista Inevi Ali Momo, ke tsokaci kan ƙorafin ba su aminta da wannan kotu ba. Daga bisani dai, mai shari'a John Tsoho ya yanke hukuncin dakatar da ci gaba da sauraron wannan shari'a, inda za a maida batun gaban babban alƙalin kotun tarayya don a kai shari'ar gaban wani alƙali na daban. Barista Ibrahim Tukur El-Sudi, lauyan tsarin mulki ne.
Su ba su yarda ma da tsarin Najeriya ba, saboda haka za su rika yin wannan ƙorafin. Idan suka ci gaba da hakan, aka fahimci cewar burinsu ne cewar kada a yi musu shari'a a wayannan kotunan, to za a yi watsi da duk roƙon da za su yi nan gaba.
Ƙwararren lauyan tsarin mulki, Barista Yakubu Salibawa, ya ce wannan zargi na Boko Haram da suka yi wannan kotu tamkar wuce gona da iri ne.
Domin bisa ga shari'a, kafin ka zargi alkali da cewa ba zai ma adalci ba, akwai abubuwan da dole ne sun fito a fili. Misali, ka iya ganin cewa da shi lauyan da yake gabatar da kara sun iya tabbatar da wannan, akwai wata irin dangantaka ko alaka tsakanin shi da shari'a. Na biyu, idan a kotu iya nuna ya fi son bangare guda, to sai ka nuna cewa to bisa ga yadda muke gani ba zai adalci ba. Amma zaman farko ma ba za ka iya yanke hukuncin haka ba. Ba mu da muke shari'a muna ganin irin wannan abubuwan da suke faruwa. Idan aka ce za a ci gaba da shari'a nan haka, zai iya yiwuwa yanzu ko da an canza wani alƙali ma su kawo wannan hujja. To amma yanzu za mu sa ido mu gani. Idan zamanto sun ƙara kawo wannan hujja, to mun san cewa akwai matsala. Ya nuna cewa ba wai maganar wai alƙali ɗaya ba ne ba, ma su yarda shari'a ɗin. Haka suna so su kawo hujjoji mara ma'ana domin a iya samun delay a kesin.
To koyaya masana tsaro ke kallon wannan hukunci, musamman wajen ci gaba da yaƙi da ta'addanci a Najeriya? Aliko Irrashid Harun ya yi tsokaci.
Wannan mutanen da ake zargi sun yi wani abu ne against the state, ya kamata su fuskanci kotun tarayya ta musu shari'a. Saboda haka wannan abun da kotu ta yi, ina ganin idan ta ci gaba da irin wannan abun, gaskiya za a samu matsala a ƙasar nan. Saboda in ka duba su wayannan 'yan Boko Haram ɗin, ai su ba su yarda da gwamnatin Najeriya ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka, daga Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, shari'a yau talata ta kowa da takara da tai aji. Eh an yi shari'a mai yawa.
To a gaida Hassan mai na kaina. To daga birnin tarayya kuma sai birnin Ibadan, inda a can ma wata babbar kotun tarayya ce ta yanke wa tsohon daraktan cibiyar binciken aikin gona hukuncin daurin shekaru 40 a gidan yari, bayan da hukumar EFCC ta gurfanar da shi. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani.
Wata babbar kotun tarayya da ke Ibadan ta yanke wa tsohon shugaban cibiyar binciken aikin gona da horarwa da ke Ibadan Farfesa Benjamin Ogun Bodade hukuncin zama gidan yari har na shekaru 40 tare da Akanta Zakios Tajimola. Kana kotun ta baiwa wani ɗayan Clement Adenison shekaru 4. Hukumar hana zarmiya da bacaka da dukiyoyin jama'a ta Najeriya EFCC ce ta maka Farfesa Benjamin Ogun Bodade a gaban kotun tare da mutanen biyu, tana zargin su da wawure naira miliyan 177 tare da babban akanta Zakios Tajimola da Clement Adenison. Tana zargin su da aikata laifuka 16 ciki har da hada baki da badda samun kudin cibiyar ta aikin gona da yake yanke hukunci. Mai shari'a Ayo Emmanuel yace mai gabatar da kara ya gamsar da kotu cewa waɗanda ake zargin sun aikata laifin, inda an kashe kwana da naira miliyan 177 a cikin kudade naira miliyan 600 da ya kamata a zuba cikin asusun kasa, waɗanda aka yankewa hukuncin shekaru 40 su biyu dai, wato Farfesa Benjamin Ogunbadade da akantansa Zakios Tajimola, za su yi zaman gidan yari na shekaru 40 a gurguje. Shiko Clement Adenison da an kasame shi da laifi zai yi zaman gidan yari na shekaru 4. Da yake magana, lawyer ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin Tunde Olufana ce muhimmancin hukuncin zai zama darasi ga wasu masu shan kwana da kudaden jama'a ta wannan hanya.
The importance of the judgment is that it has served as a deterrent for other people who are laundering public funds in this way.
Shi ko lawyer EFCC Ekin Wuren Anana yace hukuncin zai zama darasi ga ma'aikatan gwamnati. Wannan shari'a dai tana daya daga cikin nasarori kalilan da EFCC ta samu a shari'un da take yi game da kudaden da aka wawushe a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe 1:17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Kaje ka tambayi Umar Yaraduwa, ka tambayi Jonathan, shugabannin kasa ne na yi fada da su daya kabari daya ochoke. Ba na ji tsoron fada.
Tuntuɓin harshe ko giyar mulki suka taɓa gwamna Nasiru El-Rufa'i? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. ‘Yan makonni da suka wuce ne jam’iyyar APC mai mulki a jihar Kaduna ta yi wani gangaminta a jihar watakil da zammar magance matsaloli da rarrabuwar kawuna da jam’iyyar take fama da su. A taron ne gwamnan jihar Nasiru El-Rufa'i ya yi maganganu da muka saka muku ɗanɗanonsu a buɗe shirin. To wai, wannan kam tuntuɓen harshe ne gwamnan ya yi ko kuma giyar mulki ko wani abu daban suka afka masa? Kamin ku ji fashin baƙi, ga shimfiɗar da Isa Lawal Iƙira ya haɗa mana.
Ka gaya min in nema ka laifi, ni zan iya baka hakuri in ka gaya min nema ka laifi. Amma in baka gaya min nema laifi ba, ka ce za ka ɗauki fada da ni, to ka je ka yi. Ka je ka tambayi Umar Yaraduwa, ka tambayi Jonathan, shugabannin ƙasa ne na yi fada da su ɗaya kabari ɗaya ochoke. Ba na ji tsoron fada.
Kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i kenan a lokacin wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC da ya gudana a garin Kaduna. Dan majalisan shiya ta biyun jihar Kaduna Sanata Kwamar Shehu Sani dan jam'iyyar APC da gwamna Malam Nasiru Ahmad El-Rufa'i ya fito ne, kuma yana cikin waɗanda suka maiwa da gwamnan martani.
Kai ka dan samu matsala da Umar Musa Yar'adua ka gudu, sai da ya mutu ka dawo, wanda dan taliki yana kabari, ka bar shi kai masa addu'a Allah ya gafarta mishi. Sannan a koma ana tara jama'a, mutum na kabari ana gaya mashi irin waɗannan maganganu. Allah ke ba da rai kuma shi ke ɗaukewa.
ba wai sanata Kwamar Shehu Sani kadai ba, akwai mutane da dama da suka mai da martani. Honorable Ibrahim Bayero dan jam'iyyar PDP ne dake cikin jerin waɗanda ake yada martanin da suka yi wa gwamnan a kafafan sada zumunta na zamani.
Ba gwamnatin Umar Musa ta nada committee ta kira shi ba, Senate kawai ta kira shi. Da ya bayyana akan committee nan ya ga igiya har wuya. Don Allah don Annabi ya gaya ma mutane ta wace hanya ya biye gudu ya bar Najeriya. Wanda har sai da Allah iwa Umaru Musa rasuwa sannan ya dawo. Ya zai ce yayi fada da Umaru. To in shi jarumin fada ne me kai shi gudu.
Wannan sukuwar suka da mai da martani ga gwamnatin jihar Kaduna kuma bata hana wasu magoya bayan shi irin su Dr. Yahaya Ishaq Mai Shanu yiwa al'umma ƙarin haske akan tsantsar abin da Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'in ke nufi a wancan jawabi ba.
Fadan nan da yake da shugabannin ƙasa guda biyu Umaru Musa marigayi Allah gafarta masa. Jonathan babu wanda bai san an kulle zare da bigirma gwamna ba. Allah kuma ba shi nasara. Ya zamto shike saman fadan ba shike kasa ba. Wannan shine misalin da yayi.
Mai yiwa ganin jan hankalin da kalaman da gwamna Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'in yayi akan marigayi shugaban kasa Alhaji Umar Musa Raduwa ne ma. Yasa wasu tsaffin bayanan da gwamna Malam Nasir Ahmad ɗan Rufa'in yayi tun a baya suka fara bayyana a kafafan yada labaru.
I'm grateful to God because I'm alive and Umaru is dead. Because he wanted me killed. You know, there are plans to inject me with a combination of hepatitis and HIV if I return to Nigeria.
Gwamna Malam Nasir Ahmad Rufa'i kenan a wani lokaci can a baya yake cewa ina godiya ga Allah saboda ina raye Umaru kuma ya rasu saboda marigayin ya so ya kashe ni. Saboda sun yi shirin ganin sun yi min allura ta hadakan muggan cututtukan nan na cutar hanta da kanjamau.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka wani jami'ar Bayero ta Kano yaya su masana kimiyyar siyasa suke fassara kalamai irin waɗannan da gwamna Ibrahim Rufa'i yayi.
Za a iya cewa sun ci ban harshe ne wanda shugabanni suka yi jifa-jifa su wani abu mai nauyi da kuma girman ma'ana. Wanda ya fi ba lallai abin da suka faɗa ne suke nufi ba. Ita wannan maganar ta gwamnan Kaduna Nasir Ahmad Rufa'i, na farko sun da iya magana a kan mamaci, to musulmi suna da wata ɗabi'a ta cewar ba a magana irin wannan a kan mamaci. Don haka duk inda musulmin kirki yake zai ji ba daɗi wannan magana. Sannan ta shafi maganar rai da mutuwa, don haka ya bar ƙofa na wato waɗanda suke da haƙƙin bin jinin shugaba Umar Yar'Adua da su nemi bayani ko su nemi haƙƙi inda ya nuna cewar kamar wato in an ja da shi akwai wani abu da suka yi mutum ya samu kansa a kabari. A siyasance masu rajin demokaradiyya suna da haƙƙi su bibi magana domin ya nuna cewar yana da wani al'amari wanda yakan yi wanda ba a san shi ba a tsarin demokaradiyya wanda zai sa ɗan adam gashi a raye amma ya kasa tasirin komai a siyasance kamar yadda ido da misali da tsohon shugaba Jonathan.
To
waɗannan kuma suna nuna kamar yana so ya ce yana da wata alaƙa ta musamman tsakaninsa da Maliki wanda duk wanda ija da shi wato sai ya buƙaci abin da yake so a yi wa mutum.
Wata gazawa yake da ita yake gani in ya irin waɗannan maganganu za a ƙara karrama shi ko kuma ganinsa da wani ido daban ko kuma yaya?
To, a siyasance dai za ka iya cewa jiyar mulki ce. Jiyar mulki tana sawa su gabanni su dinga magana wato a cigar da suke jin babu kamansu. To a garin haka wani ne suke suka yi irin wannan tuntuɓen harshen. Sannan idan ka kalli yanayin da yi maganar, yanayi ne na jakinan ya taru da jama'a da yawa magoya bayansa suna zuga shi. Suna masa tafi ana biki ne ma har da kiɗa da rawa wannan shi ma yanayin yana haifuwa da ɗan adam su ji kamar babu kamar ba. To sannan kuma wani lokacin masana a halayyar ɗan adam ɗin sukan ce idan mutum yana da wani naƙas ko a halittarsa ko a zamantakewarsa na al'umma to yakan yi ƙoƙari nuna cewar kada fa a ganshi kamar abin rainawa ya fi ƙarfin a raina shi. ko garin haka sai ya dace sai abin da ita ba daidai ba. Wannan ana da bayanan sa a ilimin ce.
Ta yaya gwamna Nasir al-Rufa'i da ma waɗanda watakila tuntuɓen harshe ko kuma giyar mulki ko kuma wani waɗannan za ta sa su faɗi irin waɗannan maganganu, ta yaya za su shawo kan wannan irin al'amari in haka ya faru?
To, babbar hanya kamar yadda na faɗa ita ce akalli girman maganar da suka yi da kuma yawan waɗanda ta shafa. Idan ta cancanci su ba da haƙuri kamar irin wannan Sanatul Rufa'i, ta cancanci ya ce duk wanda bai daɗi ba a wannan maganar ya yi haƙuri ba haka yake nufi ba. Abu ne mai sauƙi amma kuma yana da nauyi a cike ni wajen wato kwantar da hankalin da zukatan mutane. Sannan kuma akwai abin da shi kuma in aka ba da haƙuri watakila zai iya daɗa har yi a mutane sai irin sa shi kuma an fi son su yi shiri har tsoron ta kwanta. Ko kuma a fito a yi bayani yanzu ka ga fahimtacin can da yake a kama matasan nan ɗan arewa ta zuwa nan baya buƙatar ya fito ya ba da haƙuri idan zai yi ko da ku kuskure ne wannan bayanin a kama sai in yi shiri kuma jami'an tsaron suka yi shiri magana za ta zo ta wuce. Amma kamar wannan da ita ku rai da mutuwa wanda mutane suna da haƙƙin su je kotu su nemi bayanin me ya yi da aka ja da shi aka mutu aka samu kai a kabari, da irin wannan girman siratan in baya da haƙuri.
Ana iya danganta wannan sammaci da aka ce gwamnatinsa ta bayar kwanan nan na a kamo matasan nan?
Babu mamaki zai iya tunanin haka. Ta so da maganar matasa don hankali ya koma kan cewar da shi ya yi wata tattara da ban ya ce a kama matasa, duk wata magana da za a yi a kansa ta tsaya a nan a maimakon a mai da ita kan maganar rasuwar 'yan Abia. Sun za ta iya yiwuwa amma dai tarihi ba zai yafe mata ba kuma zai rubuta masa wannan al'amarin ko da a yanzu wani abu bai faru ba za a ci gaba da tuna masa wannan maganar nan gaba a lokacin da wata ba zai so a tuna ta ba.
Masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin nan a madadin Isa Lawal Ikara da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da Chubahiro Dododo wadda ya daidaita sautin shirin, a nan Isa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin ba ga Muhammad ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Gaban 'yan sandan Las Vegas Joseph Lombardo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin Amurka. Masu bincike kamar yadda rahotanni suka nuna sun tsinci kansu cikin zurfin tunani a ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock mai shekaru 64 wanda yake da arziki kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaƙa da wata ƙungiyar siyasa ko ta addini ya buɗe wuta akan wani taron shagalin waƙe-waƙe a daren Lahadi inda ya halaka mutane 59 har da kansa ya kuma jikkata wasu 527. Shugaban Amurka Donald Trump ya je ya gane wa idansa irin barnar da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico inda ya gana da shugabannin tsibirin ciki har da waɗanda suka cicciki hukumomin Washington daga kausar labazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayuwar jama'ar da guguwar ta shafa. Kibabbun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda. Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 12 a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tserewa rikicin Myanmar. A jiya Talata, ƙaramin sakataren janar na majalisar da ke kula da aikace-aikacen tallafawa masu buƙatar gaggawa Mark Lowcock ya ce ana so a samar da ƙarin abinci da ruwa da magunguna da 'yan gudun hijiran suke buƙata. Ya ƙara da cewa al'ummar Bangladesh ta taimaka matuƙa wajen karɓar 'yan gudun hijirar, amma kuma yanayin da sansanin ke ciki ya ƙazanta.
To madalla, masu sauraron mu anan muke a ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ta gabatar da shirin, sai kuma Cuba Hiro Diodo ne wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan. Assalamu alaikum.